sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu ruwa salamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Abdul Aziz Adili Taurani tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 16 ga watan Maris shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi, ga Ibrahim da kanin labarai.
To Abdul Aziz, kasar Venezuela ta ce ba za ta umurta amfani da rigakafin COVID-19 da jami'ar Oxford da kamfanin harhaɗa magungunan nan na AstraZeneca suka kirkiro ba. Majalisar Dinkin Duniya na gargaɗin cewa farashin kayan abinci da man fetur fana ƙaruwa a ƙasar Myanmar sanadiyar tashin hankali. Sannan hukumomi a arewacin Najeriya sun shiga binciken yadda aka yi aka sace wasu malaman primary uku da ƙarfin bindiga daga wata makaranta a jihar Kaduna.
Kanun labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji cewa jami'an tsaro sun kama wasu mata da suka jagoranci wani taron gagamin siyasa ba tare da izinin gwamnati ba a birnin Yamai na jamhuriyar Niger.
Da mace da namiji ba wani karin doka, duk wanda taka doka doka tana taka. Bakka zuwa ka tare hanyoyi inda jama'a ke zuwa suna dawowa. Kace ba a wucewa kuma baka da wani dalili, kun babu sanarwar magajin gari bai da labari an yi haka sai a gamku bisa hanyoyi kuna neman tada hankali tada sanarwa.
Daga jamhuriyar Niger kuma za mu leƙa jihar Borno a Najeriya, inda wata gidauniya mai suna Al-Amin Foundation ta yi kira na musamman zuwa ga jami'an tsaro domin sako wasu dubban dubatun mutane da ke tsare bayan tsawon shekaru da dama.
Gaskiya rayuwarmu ta kasance cikin wahala. Ni da farko na yi aure kwanana 28 an fita da mijina, an rage shi a bara. Ba sake jin labari ba sai labari ba su wani shi.
Yarasu baya kin ji labarin?
Daga baya.
Wa ke miki cewa yarasu?
Akwai yana wanda aka rage shi wanda an bar shi a can ya fita. To dama dan angonmu ne.
Za ku muleka Jos, inda wata kungiyar Fulani ta yi taron zaman lafiya. Kamar kowace ranar Talata kuma, Muhammad Hafiz Babal zai shigo da shirin noma tushen arziki. Za mu kuma karanto wasu daga cikin saƙon da kuka aiko mana, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kasar Venezuela ta ce ba za ta umurta amfani da rigakafin cutar COVID-19 da jami'ar Oxford da kamfanin harhaɗa magungunan nan na Burtaniya da Sweden mai suna AstraZeneca suka kirkiro ba. Mataimakin shugaban ƙasa Delcy Rodriguez ya yi nuni da wasu matsalolin da ya ce rigakafin na haddasawa ma waɗanda suka ɗauka ba tare da fayyace matsalolin ba, a matsayin dalilin gwamnati na yanke wannan shawarar, a cewar kafar labarai ta Reuters. Wannan shawarar da Venezuela ta yanke jiya Litinin na zuwa ne a daidai lokacin da wasu kasashen Turai da dama, ciki har da Jamus, Faransa, Italiya da Spain, suka yanke shawarar dakatar da amfani da wannan rigakafin, suna nuni da fargabar da ake yi cewa yana haddasa daskarewar jini, duk kuwa nacewar da hukumar lafiya ta duniya ke yi cewa babu wata hujjar wannan fargabar. Ministan lafiyar Jamus John Spahn ya ce su dai sun yi amfani ne da shawarar da hukumar tantance rigakafi ta kasar Jamus ta bayar, bayan da aka sake samun waɗanda jininsu ya daskare da kuma mace-mace uku sanadiyar wannan rigakafin. Majalisar Dinkin Duniya na gargaɗin cewa farashin kayan abinci da na man fetur na fa ƙaruwa a kasar Myanmar saboda dambarwar siyasar da ake fama da ita yanzu haka a kasar sanadiyar juyin mulkin da sojoji suka yi a watan jiya. Shirin samar da abinci na duniya WFP, wanda wani bangare ne na Majalisar Dinkin Duniya, ya fitar da wata takardar bayani a yau dinnan Talata mai cewa farashin shinkafa ya karu da kimanin kashi 3 cikin 100 kawai daga tsakiyar watan Janairu zuwa tsakiyar Fabrairu. To sai dai shirin na WFP ya ce farashin kayan masarufi ya yi tashin gwauruwar zabi na tsakanin kashi 20 cikin 100 zuwa kashi 35 cikin 100 a wasu garuruwa na jihar Kocin da ke arewa mai nisa. Hukumar ta kuma ce kudin manja ya haura da kashi 20 cikin 100 tun daga farkon watan Fabrairu. Hukumar ta WFP ta ce tashin hankalin ya yi illa ga hanyoyin samar da kayan masarufi da kuma kasuwanni. Hukumomi a arewacin Najeriya sun shiga binciken yadda aka yi aka sace wasu malaman primary uku da ƙarfin bindiga daga wata makaranta a jihar Kaduna kwanaki 4 kawai bayan da aka sace wasu dimbin 'yan makaranta daga wata makarantar kuma a jihar ta Kaduna. 'Yan makaranta sun arce bayan da 'yan bindiga suka iso makarantar tasu kan babura a garin Rema da safiyar jiya Litinin suka yi awon gaba da malaman. a cewar kwamishinan tsaron jihar Kaduna Samuel Arwan yayin hira da manema labarai. Yan makaranta biyu waɗanda da farko ake zaton sun ɓace daga baya an same su bayan harin da aka kai makarantar Primary Rema da ke karamar hukumar birnin Gwari a jihar Kaduna. Sace malaman shine karo na shida da yan bindiga suka sace ko kuma suka yi yunkurin sace mutane a makaranta cikin ƙasa da watanni uku a arewa maso yamma da kuma yankin tsakiyar Najeriya akasari saboda neman kuɗin fansa.
An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Bari mu fara hotunan daga jamhuriyar Niger, inda jami'an tsaro suka kama wasu shugabannin matan jam'iyyun ƙawancen adawa lokacin da suke zaman darshen a birnin Yamai, lamarin da 'yan hamayar ke kallonsa a matsayin wata alamar kuma bayan demokradiyya. Sai dai a bangaren masu mulki ana zargin matan da taka dokar gudanar da taro a kan titi. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Munbarma ya aiko mana da ƙarin bayani.
A yayin zaman darshen din da matan jam'iyyun adawa suka gudanar a kofar cibiyar jam'iyyar LDR canji da nufin matsawa hukumomi lamba don ganin sun sallami shugabannin 'yan adawar da aka kulle a kurkuku a makon jiya, jami'an tsaro sun yi amfani da hayaki mai sa kwalla don tarwatsa dandazon waɗannan mata kafin daga bisani su yi awon gaba da wasu shugabannin su. Alhashi Dudu Rahama, wanda ya shafa kwanaki uku a hannun 'yan sandan farin kaya kafin a sallame shi a jiya, ya yi tur da faruwar wannan al'amari a ƙasar demokradiyya.
Waɗanda sani akwai madan Bayar, akwai madan Mai Zama, akwai madan Zainabu Abani, wanda aka bani lista ɗin su su ne waɗanda aka kama. Kuma ai idan ƙasa ta wahala mace ce ta farko da za ta wahala, dole ne za su fito su kare ƴanci. Idan ka ga mata a cikin wannan rigimar to kuma sun ɗaure zane suna gwagwarmaya, to kuma abin bai da kyau.
Kawo yanzu hukumomi ba su yi bayani ba a game da dalilan kama waɗannan mata. To amma a cewar kakakin jam'iyyar PNDS mai mulki Asmanu Muhammadu, rashin mutunta doka ne mafarin ɗaukar wannan mataki.
Da mace da namiji ba wanda ke ƙarshen doka, duk wanda taka doka doka tana take. Bakka zuwa ka tare hanyoyi inda jama'a ke zuwa suna dawowa, ka ce ba a wucewa kuma baka da wani dalili, kuma babu sanarwa magajin gari, bai da labari an yi haka sai a ganku bisa hanyoyi kuna neman tada hankali tada tsanasai.
A washegarin barkewar zanga-zangar watsi da sakamakon zaɓe, ofishin alkali mai kare muradun hukuma a kotun Yamai ya ba da sanarwar cafke ɗaruruwan mutane da ake zargi da hannu a wannan al'amari, cikinsu har da wasu jagororin jam'iyyun adawa da suka haɗa da tsohon firaminista Hama Amadu da janar Mumuni Burema mai ritaya. Mafarin fitowar waɗannan mata a jiya, Alhaji Dudu Rahama na cewa za su ci gaba da wannan gwagwarmaya ta neman ƴanci.
Gwamnati na komai da ƙarfi take son ta yi shi. Kamun nan ba wani amfani ba ne, bai da amfanin komai illa ƙara mana kuzari, ya ƙara fusata mu akan kuma niyyar da muka ɗauka za mu tafi da shi.
A ɗaya ɓangare, wata tawagar wakilan ƙungiyar tarayyar Turai da sai da yawo da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gana da ɗan takarar Hamayya Muhammad Usman a yammacin jiya Litinin a nan birnin Yamai, inda ya yi musu bayani a game da dalilansa na watsi da sakamakon zaben 21 ga watan Fabrairu. Sannan ya damƙa musu kofin takardun da ke kunshe da hujjojin da ya gabatar wa kotun tsarin mulkin ƙasa a bisa zargin an tafka maguɗi. Yana mai ce da su shi ya yi nasara a wannan zaɓe, sai dai ɓangarorin ba su yi wa 'yan jarida bayanin komai ba a ƙarshen wannan ganawa. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Umuni Barma, ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim Garba da labaran duniya kashi na biyu.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da kuma sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin na tattaunawa yau Talata da takwarorin aikinsu na Japan a birnin Tokyo don ƙarfafa yarjejeniyar cinikayya ta Trans-Pacific Partnership ko TPP, yayin da ƙasar China ke daɗa dagewa a babakeren da take yi, Koriya ta Arewa kuma ke ci gaba da tsokana. Yin wannan ganawar, wacce ake kira tattaunawar biyu da kuma biyu, da za a yi a Tokyo, babban birnin ƙasar Japan, da ministan harkokin waje Toshimitsu Motegi da ministan tsaro Nobuo Kishi, zai zama karin farko kenan da Blinken da Austin suka yi bulaguran diplomasiyya zuwa kasashen waje a matsayin wakilan sabuwar gwamnatin Biden. A wasu jawabai gabanin wata keɓewa tsakaninsa da Motegi, Blinken ya ce Amurka da Japan sun yi imani da tsarin demokradiyya, 'yancin ɗan adam da kuma doka da oda. To amma ya ce waɗannan tsare-tsaren na fuskantar barazana a yankin, kama daga Myanmar zuwa China. A ƙarshe, ƙasar Jamaika za ta fara bayar da rigakafin cutar COVID-19 a yau ɗin nan Talata ga manyan jami'an gwamnati, ciki har da mambobin ɓangaren zartaswa, 'yan majalisar dokoki da ministoci da kuma shugabannin cibiyoyin gwamnati waɗanda suka kai shekaru 60 zuwa sama. A cewar wata sanarwar da ma'aikatar lafiyar ƙasar ta bayar da daren jiya Litini, a rukuni na biye akwai ma'aikatan lafiya da 'yan sanda da kuma sojoji. Zuwa yanzu an yi wa mutane 15,000 rigakafin tun bayan da Jamaika ta fara kwanaki 6 da suka gabata. Wannan ƙasa ta tsibirin Caribbean ta anshi kasanta na baya-bayan nan na rigakafin COVID-19 jiya Litini, lokacin da zubi 14,400 na rigakafin suka iso ƙarƙashin shirin nan na COVAX. Niyyar tsarin COVAX na ƙasa da ƙasa shine rarraba miliyoyin zubin rigakafi a duniya ga ƙasashe masu matsakaici da kuma ƙarbin ƙarfi. Zuwa yanzu ƙasar Jamaika ta tabbatar da kamuwar mutane sama da 30,400 da wannan cutar, da kuma mutuwar mutane 485, a cewar sashen tattara bayanan COVID-19 na Jami'ar Johns Hopkins da ke nan Amurka.
A gaida Ibrahim da karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya a Washington. Yanzu kuma bari mu daga Najeriya, inda wata gidauniya da ke rajin kare haƙƙin mata da ƙananan yara da ake kira Al-Amin Foundation da ke cikin garin Maiduguri ta yi kira ga sabbin manyan hafsoshin sojin ƙasar da su yi wa Allah su binciki batun wasu mutane su 9,600 da aka ce tsatsin tsaron Najeriya. Daga Maiduguri ga wakilinmu Haruna Dauda Biyu da ci gaban rahoton.
Wata gidauniyar da ke rajin kare haƙƙin mata da ƙananan yara da ake kira Al-Amin Foundation da ke cikin garin Maiduguri sun kira ga sabbin manyan hafsoshin sojojin Najeriya da su yi wa Allah su binciki batun wasu mutane su 9,600 da aka ce jami'an sojan Najeriya sun kame kuma suna zare a barikokin sojoji. Waɗannan mata da suka fito daga wurare daban-daban sun koka ne game da kame 'ya'yansu da suka ce jami'an sojan Najeriya sun yi, wasu kuma suka kasance mazajensu da har yanzu babu su babu duriyansu, yayin da wasunsu suka ce sun kwashe fiye da shekaru 10 kenan wasu ji duriyan 'ya'yansu ba, yayin da wasu daga cikinsu suka ce 'ya'yan nasu magidanta ne, wasu kuma ɗalibai ne a makarantu daban-daban, yayin da wasunsu ke cewa 'yan kasuwa ne. Don haka har suka kafa ma wata ƙungiya da ake kira Jire Jole don ci gaba da fafutukar neman makoman 'ya'yan nasu ko kuma mazajen nasu. Ga dai abin da wasunsu ke cewa.
Sunana Zara Amadu Aje.
To me kawo ki nan?
Mun zo ne neman taimako.
Nan me kenan?
Gaskiya rayuwar mu ta kasance cikin wahala. Ni da farko na yi aure kwanana 28 an fita da mijina, an rike shi a bara. Ba sake jin labari ba sai labari ba su wani shi.
Ziyara su baya kin ji labarin?
Eh, daga baya.
Waje muke cewa yara su?
Akwai yana wanda aka rike shi wanda an bar shi a can ya fita. To dama dan angonmu ne sai ya kawo mana labarin shi babu yaran su. Na zo na zanna a gida kusan tsawon shekara 5. Na sake auren baban su wannan da safe ya ce mun zai je kasuwa ya dawo. Ya fita har yanzu an sake kama su lokacin lockdown din. Gane ga ki sha sai yara 12 a hannu. Kwata-kwata ba mu da
kire kishi ya guri ma mana. Eh kire kishi ke gaba da kuna tare anan ba ofici anan.
Eh in kuna hannuna amma ita da na amana yaran har 10 a hannunta.
Aranki 10 ke.
Na ta akwai na amana wanda ba uwarsa akan guda 4 nawa 5.
Eh yanzu ku ji labarin inda uban yake ko kuma sam sam.
Yana bare.
Yana nan a raye.
Eh muna so da su kai mana mijimu yanzu ya zauna cikin yaran shi. Yanzu haka an ba tsoho wannan ita ne za ta je ta yi bara ta kawo mu ci bakan. Ba mu da hanyar da za mu samu tallafi ka karzu wannan ne ta kuwa ma ba yi da yan uwa gaba da yan baban shi da maman shi din ta tak din nan ne da mama ke da
Pentagon mun tashi a anguwa mu Shofrinos din mun je Mairi a Mairi ne aka kama yaron
shekaran
yaron na 30
cin shekaran nawa kama shi
yanzu shekaran
ki san inda yake
ban sani ba na in an sake mutun zan je ina roƙon gwamnati da masu taimako a yi mana taimako inda ina nan da rai sa a cire mana magani an ba rai ma a gaya mana mu ji mu yi sadakan mu.
To baban shi nan da rai
babu yaro su baba yaran makaranta ne.
To kun shi menene ma bukatun waɗannan mata? Hajiya Hamsatu Al-Amin da ita shugaban wannan gidauniya da ke fafutukan kwato 'yancin mata.
Gwamnati ta canza mana abin nan hafsoshin sojoji. Kuma wayannan mutane ne wayanda mutane Borno sun san su kuma mun yaba da abin da suka yi lokacin da suke nan. So saboda haka muna so su sa wannan abin nan nasu na sojoji su gaya mana yara nawa suka kama a cikin Maiduguri. A cikin yaran da suka gama nawa suka mutu. A cikin wanda suka kama yara nawa ne a cikin giwa bara. Sannan kuma gwamnatin tarayya muna so ta bada jawabi akan reporton da Special rafatuwa ta bayar kan abin nan irin abubuwan da ya faru a nan jihar ta Borno. To kuma akwai wani reporton da shugaban kasa ya kafa wata abin nan. Mun je matan nan sun je sun ba da jawabi har yau ba mu ji komai ba kai. Shi ma muna so gwamnatin tarayya ta fidda jawabi ta gaya mana.
Sai dai jami'an sojin Najeriya suka ce su zakan suna sakan duk waɗanda suka samu ba su da laifi a hannunsu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka. Daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu da wannan rahoto. Yanzu kuma sai mu kara komawa Najeriya. Gani yadda matsayin tsaro ke kara ta'azzara kasar, al'umma da ke hankoron zaman lafiya da samun ci gaba na kara nemo hanyoyin da suka dace wajen cimma burinsu. Kan haka ne kungiyar Fulani ta John da Jam ta gudanar da taron ta na kasa a Jos, fadar jihar Filato don tattauna tsare-tsaren da za su bullo da shi don samar da zaman lafiya a Najeriya. Ga rahoton da wakilin Zainab Babaji daga jihar Filato ta hada mana.
Gani yadda matsalar tsaro ke kara ta'azzara a Najeriya, al'umar da ke hankorin zaman lafiya da samun ci gaba na kara nemo hanyoyin da suka dace wajen cimma burinsu. Kan haka ne kungiyar matasan Fulani ta John the Jam ta gudanar da taronta na kasa a nan Jos, babban birnin jihar Filato, inda ta hado kan matasa daga dukkan jihohin Najeriya don tattauna tsare-tsaren da za su bullo da shi don samar da zaman lafiya a kasar. Alhaji Sa'idu Mai Kano shine shugaban kungiyar ta John the Jam ya shaida min cewa sabbin shugabannin kungiyar za su fara aiki ne har rigagen Fulani.
Mun shirya wannan taro saboda na daya mukaddamar da siyamomi na jihohi a kasan nan gaba daya. Aikin da za su yi shine su bi gidaje gida-gida ruga-ruga su wayar ma Fulani da kai. So nuna masu akwai sabuwar kungiyar da ta fito wanda ba ta cuta, kungiya ne na gaskiya wanda da yardan Allah za a samu mafita a wannan kasa. Sawaran da zan ba dukka bara gurbi ba a matasan Fulani ba a dukkan sauran kabilun kasan nan shine su gyara halayensu, su san addininsu.
Ita ma shugaban mata ta kasa a kungiyar ta John the Jam, Aminatu Sa'idu daga jihar Taraba, tace za su dukufa wajen fadakar da mata muhimmancin tarbiyyar yaya.
Domin duk abunda mutum yake yi in ba ka da ilimi, especially a zamanin yanzu, wallahi banza ne ba abunda zaka iya ma community naka. Dole sai da ilimi, kuma duniya gaba daya siyasa ne. Saboda haka muna shigan kauyuka mu ga wa iyaye mata da yara, kuma mu ga yanda suke especially wajen nomadic education. Muna zuwa mu fadakar da su, kuma a tarbiyance muna kiran mata mu ga musu su gyara halayensu, su ga yawa mazajensu duk idan suka tafi neman abinci su kawo musu halal. Domin duk abunda mutum yayi gaskiya sai an tambaye shi, kuma kada mu rika yin aiki da bamu san hukuncinsa ba.
Shugaban matasan kungiyar Miyetti Allah a jihar Filato, Abdullahi Idris Bayero, ya nuna bacin ransa ne da yadda ake danganta dukkan Fulani da ayyukan ta'addanci.
Mai laifi ne abunda ba ma so a Najeriya, yanda aka ayyana ba Fulani kawai an gan shi an ga mai laifi, bai kamata ba. Kuma ina kira Fulani duk wani mai laifi da zai laifi ko ba Fulani ne shi, a fito a faɗa a kama shi. Shawara shine kowa ba Fulani ya kama sana'a kuma a zuciyar shi, ya sa kishin Najeriya zuciyar shi. Idan akwai wani mai laifi ko ba Fulani dan uwanka ne ko uwa da uba kake, ka fadakar da shi kuma ka ga ma jami'an tsaro, dan in ka bar shi ma kai ma bare barka ba.
Mataimakin kwamishinan yan sanda bangaren gudanarwa ta rundunar yan sandan jihar Filato, Aliyu Sale Tafida, wanda ya halarci taron, ya shawarci jama'a ne da su kai rahoton duk wani aikin bata gari wa jami'an tsaro.
Duk inda ka samu kanka idan ka ga mai laifi ka fidda shi. Fata na shine mu hada kai mu zama tsuntsaye madarin ki daya. Laifi ana laifi, amma dole ne mutane su hada kai su kawo labari ma yan sanda, ba su kawo labari ma jami'an tsaro generally.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta View Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a viewhausa.com ko sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A cikin shirin namu na wannan makon za mu tattauna ne kan kowace irin rawa manyan kamfanonin abinci na duniya za su iya takawa wajen magance matsalar rashin wadatar abincin a irin kasashe da ke samun matsalolin ambaliyar ruwa da sauransu. Za mu tattauna da Farfesa Muhammad Faguji Ishaku, babban darakta na cibiyar binciken harkokin noma ta Samari da ke Zaria, da kuma Dr. Shu'aibu Madugu, darakta a majalisar binciken harkokin noma ta Najeriya wato ARCN da ke Abuja. Wakilinmu Madina Dauda ta tambayi Dr. Shu'aibu Madugu ko wace irin rawa manyan kamfanonin abinci na duniya ke takawa wajen samar da abincin.
Na'am, ba zuwa da nisa ba ma zan kawo maki misali. Akwai kamfanoni misali kamar Bill and Melinda Gates, akwai AETF da muke da sunan kamar su ne Arkham Office da suka yi kawo wannan BT cotton da kika ga yau ana maganar shi cewa an fitar da shi, an samu goyon baya daga gare su sosai domin gaskiya su ma sun taka rawar gani wurin ba da kuɗi da wasu support da ya kamata domin tabbatar da cewa an yi wannan abun a Najeriya kuma ta yiwu har aya kai ga an fitar da shi an sanar da manoma cewa muna da wannan iri a yau. Kin ga duk abin da aka ce maki ya zama bincike na kimiyya da fasaha, akwai abubuwa da dama da ya kan bi sai sa kuma ya kan ci lokaci. Daman shi shine na daya kuɗi na cikin harkoki na da yawa wurin bincike. Mai ma'anan kuɗi ba wai a kawo kuɗi a zuba kuɗi ya bincike ba, amma akwai abubuwa da sinadarorin da ake bukata sosai wajen amfani da su. Kin ga wannan abin kuma suna da tsada musamman wanda mu mun tabbatar manoman mu idan yau muka ce musu ga binciken da muke so mu maku ko ana so a fito muku da wani abin nan ku kawo gudunmawa ba abin da za su iya taimakawa ya kai ga har an ci nasara ga wannan abun. To irin wayannan kamfanonin wurin su ne ake samun goyon baya kuma suke ba da taimakon domin a samu ayi domin amfanin manoma da talakawa da muke da su a kasar nan. Tabbas muna da wanda suke taimakawa. Sannan banda kamfanoni other development partners da muke da su yakan kasance grants ba wai lalle sai bashi ba, hata irin su bankin duniya da wasu kasashen gwamnatin wasu kasashe suna ba da abin da ake cewa grant. So irin grant din nan kuma idan ya zo ana amfani da su shuma wajen amfanin binciken nan da ake yi domin kawo duka irin wannan sababbin fasahohi domin amfani ga manoma. Tabbas suna da rawan da zai kamata su taka sosai. Wasun su ciki suna yi, wasu kuma sai aman kuma ba wai haka za su kawo kuɗi su ba ku ba, sai kun nuna musu cewa lalle ga abin da muke son mu yi wannan abin kuma kun tabbatar musu da eh mai amfani ne, su ma kuma sun duba sun yi nasu binciken daidai gwargwado suka tabbata cewa wannan kuɗin ba zai tafi bane a banna, to sukan zo su ba da nasu gudunmawa su taka rawan gani daidai gwargwado ana samu sukan yi wannan.
Professor, akwai kila wasu ƴan gaddadami da kan taso wajen karban irin waɗannan fasahohi naku da manoma ke korafi a kai na ganin cewa a'a irin da kuka kawo yanzu mai yiwuwa ne su ba su yadda da shi ba kuma ba za su amfani da shi ba saboda tsoro ko dan wani abu da suke ganin kila ana iya amfani da shi wajen musgunawa manoma.
To ni dai har yanzu ban ga irin wannan kalubale ba wanda ya tasiri. Dalili kuwa nakan iya cewa saboda tun farkon zana tsarin da za a yi da za a bullo da iri mukan tuntube manoma mu ji ina ne yake musu kaikayi don mu sosa musu, saboda haka sun san me ake yi kuma sun san maganin da zai yi musu, sannan kuma sun san cewa mu yan uwansu ne tare muke da su, gwamnatin kasar nan tamu muke mu aiki, babu wani abin da muke bari idan ya wuce ya shige musu duhu da ba mai musu bayani. Yawancin bayanan da suke tambaya shine shin idan wannan iri ya zo a nawa zai zo mana, ta yaya za mu same shi, yawa tsadarsa da yadda zai kasance. Mukan yi musu bayani daidai gwargwado ko kuma su ce shin zan iya amfani da wannan irin ko kuma an tilasta min sai gobe ma na sake zuwa shagon mai sai da ingantaccen iri na saya. To mukan yi musu bayani dalla-dalla akan akwai nau'in iri wadda ake cewa mai aure hybrid kenan da Turanci. Mukan ce duk wanda ya sake shukawa to fa zai samu ragowan amfani saboda shi haka nau'in sa yake. Amma sauran iruruwa kamar iri na wake da kuma irin masara wanda ba shi mai auren bane ba, duk da cewa su mutane gani suke duk wani iri na masara an ce ingantacce ne sai a ce mai aure ne, a'a ba haka bane ba. Shi mai aure shine wanda ake cewa wannan hybrid din kawai, shi kuma shi kadai yake da wannan halaya na cewa in ka shuka uba to in ka dauko dan sa ka saki shuka to dan ba zai kai uban nagarta ba. Amma duk da haka manomanmu mukan ce wannan ya rage naku, in kuna so za ku saki shi
wanne ne uban kenan,
wanda aka sayo shine uban, shine ingantacce ko kuma in ce uwar ita ce ingantacciyar wadda ake saya a cikin jaka a je a shuka.
Masu sauraro, a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu, sai makon gobe za ku ji mu dauke da cigaban tattaunawar. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, a kuma wakilin mu Abuja Madina Dauda, sai kuma Julie Ladis Gresham da ta taimaka wajen ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Da Muhammad Hafiz Baballe, yanzu kuma sai ra'ayin da kuka aika mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga Habibu Abubakar birnin Bayero anguwar Bulalo, da Comrade Abubakar Salisu a rinkin Potescom suka ce baki daya, assalamu alaikum masashi Hausa na muryar Amurka. Hakika akwai bukatar gudanar da addu'o'in neman kwanciyar hankali da zaman lafiya mai dorewa a tarayyar Najeriya game da batun sace-sacen mutane, musamman daliban makarantu da ake ci gaba da fuskanta a yankuna da dama na arewacin Najeriya. Allah dai mana maganin abin da ya karfe mu. Kuma sakonmu na gaba ya fito daga Mamman Bande, ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta tashi tsaye wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro a arewacin Najeriya. In ba haka ba, harkokin ilimi da noma za su fara rugujewa. Muna addu'ar Allah ya bada nasara kawo ƙarshen matsalar tsaro a Najeriya. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir, da Naziru Abba Sa'idu Zadawa, jihar Bauchi, suka ce baki da assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Suka ce dakatar da yin allurar rigakafin corona kasashen Faransa, Jamus da Italiya saboda illar alluran na daskarar da jinin wasu wanda aka yi wa alluran. Haka yayi daidai da ƙarshe, ya kamata ƙasashenmu na Afrika su yi taka tsantsan da wannan allurar kamfanin AstraZeneca. Sai kuma sakonmu na ƙarshe fito daga Usman Shitu Mahuta, ya ce ci gaban tattalin arziki da jamhuriyar Niger ta samu ba abin mamaki bane, ganin irin aiki tukuru da shugaban Muhammadu Isu ke yi, wanda har ya lashe lambar yabo ta gidauniyar mu Ibrahim. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a takaice.
Kasar Venezuela ta ce ba za ta umarta amfani da rigakafin cutar COVID-19 da jami'ar Oxford da kamfanin harhaɗa magungunan nan na Burtaniya da Sweden mai suna AstraZeneca suka ƙirƙiro ba. Mataimakin shugaban ƙasa Delcy Rodriguez ya yi nuni da wasu matsalolin da ya ce rigakafin na haddasawa ma waɗanda suka ɗauka ba tare da fayyace matsalolin ba, a matsayin dalilin gwamnati na yanke wannan shawarar, a cewar kafar labarai ta Reuters. Wannan shawarar da Venezuela ta yanke jiya Litini na zuwa ne a daidai lokacin da wasu kasashen Turai da dama, ciki har da Jamus, Faransa, Italiya da Spain, suka yanke shawarar dakatar da amfani da wannan rigakafin. Majalisar Ɗinkin Duniya na gargaɗin cewa farashin kayan abinci da na man fetur na ƙaruwa a ƙasar Myanmar saboda dambarwar siyasar da ake fama da ita yanzu haka a ƙasar, sanadiyar juyin mulkin da sojoji suka yi a watan jiya. Shirin samar da abinci na duniya WFP, wanda wani bangare ne na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya fitar da wata takardar bayani a yau dinnan Talata, mai cewa farashin shinkafa ya ƙaru da kimanin kashi 3 cikin 100 kawai daga tsakiyar watan Janairu zuwa tsakiyar Fabrairu. To sai dai shirin na WFP.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. yanzu amma da Ibrahim Garba wanda ya taya ni gabatarwa, sai kuma Julie ne da Gresham da ta hada mana sauti, da ma injiniyan mu na yanzu ni Abdul Aziz Adili Toro nake cewa sai mun hadu a shirin mu na dare da yadda Ubangiji Allah. Yanzu amma da yanzu kuma sai a gyara zama a saurare shirin yau da gobe domin kuma tasa a dafadin duniya.